بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا هدي أشرنده أقوة المحرم هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديدة دليه إدى أشرن وان ديدة ديدة تقوز قوة مي 1999 الشيخ العلامة علي حسن علي عبد الحميد الأثري يتي سابعا أب نبقو إدى جتكين أبو بوان دا أكي لسافوا دنغني دا حكنشان سلر إيدي دا كماليا أقرأ أشياء واندى في ناشي ميسونا أحكام العيدين في السنة المطهرة يتي. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. ينادى كتكين شرير تيين هلتا النبي محمد إرادة أمينشن الله سبت أغريشي تيوى كرمر دبا قدادا يكمل راقو كوتين كياكو أكويا كوتان أكويا تائسر ومتن يليا دشيد متن جدنشي. Ma'ana in ka siyo rago zaka yi layya wanda yake guda ɗaya ne, baka da halin ka siya da yawa wanda kowa zaka sai mai nashi, to wannan guda ɗaya ya ishe ka kai da ainihin mutan gidanka. Walau kasura adaduhum, komai yawan mutanen gidan. Kama qala Afa ibn Yasarin, kamar yadda ainihin babban tabi'i Afa dan Yasarin ya faɗi. Anan kasa malam ya dan yi ta'liki dangane da tarihin rasuwar shi Afa, yace tuwusiya sanata salasin walmi'a, ya rasu hijira ta 103 hijiriya, shi a ba'u kenan. Tarjamatuhu fi tahzibit tahzib, yace akwai cikakken tarihin shi a cikin littafin tahzibut tahzib na al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin mujalladi na 7 shafi na 217. Shi a ba'u din tabi'i ne kamar da na faɗa. A ba'u dan Yasarin yace sa'altu aba ayyub al-ansari كيف كانت الضحايا على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما تنبي صحابي ميسونا أبو أيوب الأنصاري تيوى أظام نمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم شنيا يا أكي اللي معنا دعب دزامي جماعة كذي قبل ما لم يذاك تنبيش يقيا مكان من زن الله صلى الله عليه وسلم يا إساء حيانيا دروراني دك أنجمي تند دفرقو حق الشي duk an koma ana haki malamai da shehunnai da suwaye duk sun wahalar da al'umma, to wahalan nan ta isa yanzu a gaya mana na annabi sallallahu alaihi wasallama, domin shi kadai ne Allah ya yaba. Yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Babu wani shehi ko wane ne a duniya da Allah yace mishi bil mu'minina raufur rahim. Saboda haka manzon Allah ya samu wannan digirin girmamawa, cewa Allah ya ce na aiko hakika manzo ya zo daga cikin ku, ɗaya ne daga cikin ku. Azizun alaihi ma anittum, duk abin da ke ba ku wahala yake kuntata muku. Manzon Allah na jin haushin wannan abu, yana fitinar manzon Allah. Duk abin da kai musulmi zai baka wahala, manzon Allah baya kaunar wannan abu. Sannan Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim, harisun alaikum, mai kwaɗayi ne a kanku ku bi shiriya. Sa'annan kuma ya kasance mai tausayi, mai tausasawa, mai bin mumine a hankali. Duk sa'an da kaje ka durƙusa gaban malami za ka yi tambaya, malam yaya ake sallah? A'a, malam a gaya mana ya annabi yake sallah. Duk malam ya gama kauce-kaucen shi, to malam mun ji wannan ta malamai kenan, to ta annabi Muhammad fa sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce hadiyu sahabati wa tabi'ina. Sayyidatuna Aisha tana zaune, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf yazo yace mata, Aisha, yaya manzo Allah yake sallar dare? Kaifa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yusalli bil layli, sallar dare ya annabi yake? Sai tace yusalli arba'an, sai raka'a hudu. Tace kar ma ka tambayi kyansu da tsawansu. Kyau da tsawansu da wane mutum? Kyakkyawa zai yi su, sannan da tsawaita karatu, sa'annan sai sallama. Summa yusalli arba'an, sa'annan sai tashi sai ya salla raka'a hudu. Tace kar ka ma sake ka tambayi kyansu da tsawansu. Summa yusalli salasan, sa'annan sai tashi ya salla raka'a uku. Sai tace raka'a 11 kenan. Yanzu ta amsa mishi abin da ya tambaye ta. sai ta ce da ɗai manzon Allah bai taɓa wuce raka'a 11 ba a cikin dare, ko azumi ko ba azumi ba. Wannan jawabul hakimi kenan a cikin usulul fiqh. Abinda ake nufi da jawabul hakimi shine ayyuwa babban malami tambaya akan wata mas'ala sai ya amsa, sai kuma ya ga matambayin na da bukata akan ƙarin bayani sai ya ƙara mai bayanin da ba a tambaye shi ba. Wannan ya tabbata a cikin Qur'ani, ya tabbata a cikin sunna da dama. Na daga ciki shine wannan hadisi. Aisha abinda aka tambaye ta yaya annabi yake sallar da ta faɗa, sai ta ƙara mai da ilimin cewa ka sani da ɗai manzon Allah bai taɓa wuce raka'a 11 ba, ko a azumi ko ba azumi ba. Mahallin shahidi akan wannan matsala shine da yaje bai ce Aisha ranki ya daɗe kaza kaza yaya ake sallar dare, sai ce yaya manzon Allah yake. Duk in ka ji na wasu malamai fa, in ka ji Allah ya saka ka a wuta, ka binciki dalili. Amma na annabi sallallahu alaihi wasallama shine abin da Allah yake so. Sallah da aka ce ayi a Qur'ani fa ba kowace irin sallah ba ka tashi kai baranka da ma, ai muna da dalili a risala, Allah ya saka muku da alheri, amma da dalili daga manzon Allah? In babu dalili daga manzon Allah to ka tuba, kar kuma ka kuma yi, sannan ka zo kai irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To sai Aisha ta yi jawabul hakim kamar yadda na fara faɗi, ta ƙara mishi bayanin da ta ga yana da buƙata. Malaman usulul fiqh suka ce malam mai fatawa kar ya sake in aka yi mai tambaya ya ƙara a bisa buƙatar da mai tambaya yake da buƙata. Ma'ana in yi maka tambaya sai ka lura cewa yana da buƙatar ƙarin bayani, ko da bai nema ba to sai ka ƙara mishi. Kamar yadda na fara faɗi, wannan ya tabbata a cikin sunna, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi haka. Na daga cikin wannan hadisin da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Abi Shayba suka ruwaito shi da al-Imam Malik da Shafi'i da Ahmad, wasu sahabbai suka zo suka ce ya Rasulullahi, mu da ka ganmu mafarauta ne, masu su ne, muna shiga ruwa mi wata da watanni a cikin jirgin ruwa, muna ɗiban ruwa kaɗan tare da mu, kuma ruwan nan teku ne muke hawa, ruwan teku kuma ruwan gishiri ne, bai shawuwa. To yanzu nan ya halatta mana mu ainihin wato rinka yin girki mu sha wannan ruwa da muka ɗiba a jarkuna, in mun tashi wankan janaba kuma mu rinka ɗibo, ko wani wanka na ibada mu rinka ɗibo wannan ruwa na teku mai gishiri mai amfani da shi. Sai annabi ya ce huwa tahuru ma'uhu, ruwan teku mai tsarki ne, alhillu maitatuhu, duk abin da ke rayuwa cikin ta ya rasu halal ne a ci. Anan abin da suka tambaye shi shine me? Shine tsarki game da ruwan tekun, amma sai ba su fatawa da ƙarin abin da ya ga suna da bukata. Domin duk mutumin da ke hawa ruwa ya je wata uku wata hudu, to yana da bukata ya san hukuncin ruwan, saboda bukata za ta iya taso mishi. To kuma yana da bukata ya san hukuncin abin da ya mutu a cikin ruwan, saboda ta iya yiwuwa yana cikin tafiya ya yi karo da ainihin wani mushen kifi ko mushen wata dabba ta ruwa, to zai ce sai ya dawo Madina kuma ya nemi fatawa. To sai annabi ya ba su wannan fatawa ba tare da sun tambaye shi ba. Jawabul hakimi kenan. Wannan tabbatacce ne a cikin ilimin usulul fiqh. Don in ya zama akwai malami cikin sahabbai bai san hukuncin mushen kifi ba, sai da ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama, to waɗannan mutanen ƙauye su suka fi cancantar da su jahilci hukuncin mushen kifi, ashe dan haka suna da bukata sai annabi ya gaya musu. Hadisin da nake ishara akai shine akwai sahabi Abu Ubaida ibn al-Jarrah, sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suka yi tafiya a matsayin shi na kamandan yaki. Abinci ya kare, kullum gari ya waye sai bude jakashi sai dibo dabino kwaya ɗaya raba wa sojojin shi. Mai riwaya yace sai na tambayi mai bani labari cikin sahabbai, nace yanzu kwaya ɗayan dabino me zai tsina nawa mutun yana jin yunwa karin kumallo? Yace ai kwaran da ya kare sai da muka rena kanmu, kwaya ɗayan nan in ka sha ka sha ruwa za ka ji wani abu ya dan zauna a cikin ka. Yace suna cikin wannan tafiyar sai suka hangi tari guda na wata dabba, suna zuwa sai suka ga ashe mushen kifi ne teku ta turo shi. Suna zuwa sai suka ce alhamdulillahi ga nama alhamdulillahi. Sai Abu Ubaida shi mahallin shahid kenan sai ce maitatun fala ta'kuluha, mushe kada ku sake ku ci. Sai dawo ya tunani da ike malami ne, sai ya yi ijtihadi, ai Allah ya ce famanitturra fi mahmasatin, wanda ya shiga halin larurar yunwa fala isma alaihi, babu laifi, sai ya ce ku ci. Kaga shi ya sa an ci kifin ne, min babil ittirar, yana ganin larura ce amma ba halal bane a ci mushen kifi a wurin shi. Da suka gama cin kifi, kowa ya ɗiba aka soya ya zuba a jaka, sai aka ɗauko kayan kifin sai aka kafata, sai aka samu wani soja ya hau kan raƙumi ya wuce ta ƙarƙashin tsakanin ƙayar kamar ƙofar gari kenan, dan in an ji a iya kwatance. Mun fahimci abin ƙayar kifin ta ƙirjin kifin da aka kafa ta sai ta zan kamar ƙofar gari, soja ya hau kan raƙumi ya gifta ya wuce. Da suka iso Madina suka ba da labari, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya halattar musu ya ce, inda ragowa ni ma a san mun. Wannan sai ya tashi hukuncin daga larura ya zama haka dokar take, domin shi ai ba larura yake ciki ba, yana zaune a gida ne, ya ce inda ragowa a san mishi. To in ya zama kamar Abu Ubaida malami ne a cikin sahabbai, wanda saboda matukar malantar shi al-Imamu Zahabi da ya zo tarihin malamai a cikin babban littafin shi Siru Alamin Nubala, da shi ya fara saboda hamshakin malami ne, har manzo Allah ya yarda da malantar shi, kuma ai magana ta kare. Sayyidina Umar yace, wallahi da Abu Ubaida yana da rai, yace wallahi shine zai zama khalifa bayana, saboda har manzo Allah ya amince da shi. To in ya zama Abu Ubaida ya jahilci irin wannan hukunci, ashe waɗannan mutane waɗanda ke mutanen ƙauye su jahilci wannan hukunci, shi ya fi kusanci gare su. Don haka sai Annabi ya ce musu, huwa qahuru ma'uhu, ruwan teku mai tsarki ne, ya ba su amsu su kenan. Sai ya ce, alhillu maitatuhu, abinda ya mutu cikin teku kuma halal ne a ci. Sai dai abinda shari'ar musulunci toto gaciya kamar kwaɗo, shari'ar musulunci ta haramtar da cin kwaɗo, kwaɗo bai halatta ba. Amma bayan haka kifi ne ka gani, dori na ruwa ne ka gani, menene na ruwa, ya mushe a cikin ruwan nan, sai ainihin a ɗauko shi sai a gyara sai a ci. Jawabul Hakim. Sai kuma hadisin da Bukhari da Muslim da sauran malamai suka ruwaito shi, Annabi ya tafi aikin hajji, sai wasu tawaga su kuma sun fito daga ƙauyensu, su ma sun taho aikin hajji, tunda an yi shela cewa bana manzon Allah zai je aikin hajji, don haka kowa sai ta tara kayan tiredin shi ya ajiye je koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda shela ta bayyana ya ce, ku zo ku kwaikwayi aikin hajji na, maiwa daga bana ba zan sake ba. To don Allah kai ba sai ka tara kayan tiredin ka baro garinku ba, daga bana dai ka zo ka gani ka sake a baka labari. To don haka sai suka tattaro wannan mata, sai ta taho da dan yaranta dan karami, suna haɗewa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan hanya. Sai manzo Allah ya ce, ku su wane ne? Suka ce, mu kabila kaza kenan. Ina za ku? Suka ce, za mu je aikin hajji. Ma'ana suna yin musulunci ma basu ma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, tunda sahabbai na zuwa da'awa su je su musuluntar da mutane, su koya musu addini, suna shirin sai an je maka a haɗu da shi, sai kuma aka game akan hanya. Su kuma jama'a sai suka ce, ku kuma su wane ne? Saboda manzon Allah ba wasu tutoci ake wanda da ka gan shi za ka gane ba, ba wani rawani zai mai kunnuwa yadda da ka gan shi za ka kamar daga a duk al'amarin manzon Allah hayyinun. Malaman tarihi suka ce wani da ƙauye ya ga manzon Allah sai yana jin an ce manzon Allah ne, sai hau makyarkyata. Manzon Allah ya ce, hawwin alaika, menene mala'ika ne ni? Amma yanzu ka ga shehi malam sai ka ji hantar cikin ka na rawa, ka annahu zalimun. Shi ne sai, ku kuma su wane ne? Sai manzo Allah ya ce, mu ne su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mata ta ga kaya ya tsinke gindin ka ba, ni dama nayi wauta na taho da dan yaro aikin hajji, ya halatta bai halatta ba, oho ni dai nayi aiki da azanci. Ya rasulullahi, ali hadha hajjun? Sai ta daga dan yaron, wannan yaro in yayi hajji tayi, ku dubi uslubin tambayar shi, bata ce a ala hadha, don ta san hajji sai wanda ya balaga. To bai balaga ba, sai ta ce ali hadha, bata ce a ala ali hadha hajjun, wannan in yayi hajji tayi? Sai manzo Allah ya ce, na'am, ita yi. Ya amsa mata tambayar ta, sai ya ce, walaki ajrun, ke kuma kina da wani lada daban. Kaga jawabul hakim, bata tambaye shi gaba, to ladan fa, ko kuma ina da lada? Na'am, ya amsa tambayar ta, yaro in yi hajji, hajji ta yi, walaki ajrun, ke kuma kina da lada. Wannan na kawo waɗannan misalai ne don tabbatar da jawabul hakim. In kana fatawa aka yi maka tambaya, za ka iya ƙarin bayanin da ba a tambaye ka ba, in ka ga akwai buƙata. In ka ga babu buƙata, aka ce bai halatta kai ba, don kar ka ruɗa ƙwaƙwalwar wanda ya tambaye ka. Ya tambaye ka kai mai farillan alwala, a farillan alwala guda nawa ne? Sai ka ce guda bakwai. Sai ka lura, riƙe bakwai ɗin nan ma wahala ne, ya iya tuna farillan alwala guda bakwai ne. To yana cewa, malam, farillan alwala guda nawa ne? Sai ka ce guda bakwai. Sai ka ja baki kai shuru.
karka ce na daya daura niyya, na biyu wanke fuska, to bakon ma ba zai iya rikiya ba, ya ce bakwai din ba zai iya rikiya ba, balle in ka lissafa bakwai din, to dan haka kawai farillan Allah guda nawa ne sai ka ce guda bakwai. Kaga yana da bukata sai ka ce na daya shine kaza, na biyu shine kaza, na uku kaga bai da bukata, sai ka amsa mai abin da ya tambaye ka. Kafin mu tafi da nisa, wannan hadisi ya tabbatar da cewa yaro in yayi ibada a cikin addinin musulunci, ibadan nan karbabbiya ce sai dai ala wajhi listihbab, a bisa cewa mustahabbi ce. Yaro in yayi aikin hajji, hajjin shi tayi, kuma kai uban shi ko ke uwar shi da kika tafi da shi ko ka tafi da shi, za a baka lada, ba nashi ladan ba, saboda haka hadisin ya nuna bai ce walakil ajru ba, bai ce al, sai ce walaki ajrun, ai walaki ajrun ghaira ajrihi, kina da lada ba nashi ladan ba, nashi ladan yana nan. Dan haka da yaro da kafiri, sahihiyar magana a cikin addinin musulunci ita ce idan suka yi aiki na alkhairi, za a rubuta wannan aiki na alkhairi har kafiri, har yaro karami. Idan yaro ya girma ya balaga, yana tabbaci a cikin addinin musulunci, sai a dawo da wannan aiki na mustahabbi da ya, sai a tabbatar mishi ya taba yin wani mustahabbi kenan. Idan wannan ainihin wato yaro ya balaga, to wannan hajji da yayi a halin yana karami, bata dauke mishi hajjin musulunci ba, sai ya koma yayi hajjin farilla, amma wannan a matsayin mustahabbi ta tawu'i. Haka sallah, in yaro ya, za a rubuta mishi ladan sallah chip 27 ne, 29 ne a cikin jama'a, sai a rubuta mishi, amma sai a aje gefe guda. In ya balaga, sai a dauko, sai a rubuta mishi a cikin file din shi na ayyukan alkhairi cewa yayi wata ibada ta mustahabbi, ita ce sallah. Yanzu kuma sai ya ci gaba da yin tafarilla tun da ya balaga. Yaro in yayi sadaka, haka kafiri, kafiri in yayi sadaka ko ya sadar da zumunta ko yayi wani aiki wanda ya dace da aikin alkhairi a musulunce, za a rubuta mishi ladan shi daidai wa daida yadda ake rubuta a musulmi, amma sai a aje. In ya musulunta, sai a kawo cikin file din shi na alkhairi a sa. Idan ya mutu a kafiri, sai a jinkirta, sai an tashi alkiyama yana kwadayi, yana kwalamar, ya taba sadar da zumunta, ya taba yin sadaka, ya taba kyautatawa, wannan zai sa ya samu rahama. Sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, sai a tattaro aikin a gabatar gadan gadan gashi, sai an nuna mishi, sai a watsar da aikin shi, kuma sai a tunkuda shi wuta. Wannan ita ce sahihiyar magana daga cikin zantuka waɗanda ainihin malamai suka yi, sun yi maganganu masu dama akai. Amma ina fatan ka je ka samu littafin Al-Muhalla ta Al-Imam Ali ibn Hazm al-Zahiri, ka karanta, za ka ga cikakken bayani da littafin Silsilat al-Ahadith as-Sahiha. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shi yasa in kana da yaro, kana da hali, za ka tafi aikin hajji, ka tafi da shi, zai samu lada insha Allah, kai ma za ka samu lada daban daga cikin taskar Allah insha Allah. Masallaci za ka zo ka tafi da yaranka, wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha inna waladaka min ahlika, ka umarci iyalanka da sallah, Allah ya ce ka daure kuma akai. Danka na daga ciki, za ka taho masallaci, sai ka taso shi gaba. Yaron nan karami ne wanda yake mumayyizi ne, ya fara yin wayau, ko kuwa dan karami ne da zai zo ya ta wasa, a taho da shi a goye yake. Uwar gida za ki taho masallaci, ki goyo danki ki taho da shi. Manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai hana aje da yara masallaci ba. Wannan hadisi da ake cewa ku kori yara daga masallaci, korarren hadisi ne daga cikin ainihin musulunci. Wannan hadisi ba ingantacce bane. Al-Imam Abdul Haqq Al-Ishbili yace wannan hadisi batilun, bataccen hadisi ne. Na daga abin da ya tabbatar da batancin hadisin, a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana zuwa da yara har jarirai a baya, ana zuwa da su ainihin masallaci. Ga Abdullahi dan Abbas yana zuwa ainihin hasallar gawa, yana zuwa masallacin Idi, yana zuwa masallacin Juma'a, wanda har ma'aiki ya rasu, Abdullahi bai balaga ba. Shi yasa yaro mumayyizi in yazo masallaci zai shiga sahu tare da manya, ko da sahun farko ne. A musulunci babu wani sahu na bangaren siyar labai, su ranka ya dade, kowa yazo da wuri, sunna kenan. In bai zo da wuri ba, wannan dan yaro ya je ya shige, sai a ban mishi haƙƙin shi ne. Haka shari'ar musulunci, babu addini mai adalci irin addinin da ma'aiki ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yana zauna, hadisin na cikin Bukhari, sai ya sha nono. Ka'ida ita ce in ka sha abun za ka miƙa, za a kewaya to na dama da kai. to Abdullahi dan Abbas ne a dama, dan yaro dan karami, duk gaddatawa da nadi kuma su ne a hagu. Manzo Allah ya ga abin nan da nauyi, kai dan yaro zaka bari a ba dattawa? Yace tabdijan gugubin yawon naka in bari afisa a bani abuna, aka bashi abin shi ya sha. Haƙƙi kenan, human right, humanitarians, yancin dan adam, haƙƙin dan adam, manzo Allah shi ya zo da shi. Haka ba kauye na dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yana sha, sai sayyidina Umar ya fahimci to manzo Allah fa ba kauyen nan miƙa mishi zai. Sai ya taso sai ya tsaya dama. Manzo Allah na sauki daga bakin sai ya ce miƙo nan, miƙo nan. Kawai ba kauye yazo ya shanya albarka ya bamu muna nan bariki. Sallallahu alaihi wasallam. Duk hadisan suna cikin Bukhari. Na'am. Na'am. Hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud, annabi ya ce ku umarci yara da sallah sun kai shekara 7. Umarnin kai dole ka umarce su yin sallar ga haƙƙin su, su kuma ba farilla bane. In sun kai 10 suka ƙi sai a dake su. Allah ya shiryar da mu. Na'am. Duk dai ne aka ce kafiri, kafiri ai dai yana daukan tutan mushriki da kowa da kowa. Kware da gaske. Ai duk wannan mas'aloli ne sai an tsaya an tace su. Ibn Hazm yana da bincike muqayyimi akan wannan mas'alar, sannan kuma sai ka duba silsilar sahiha zaka ga ƙarin bayani akai. Sabani yadda muke tunani cewa ai Allah ya ce la in ashrakta la yahbatanna ahmuluka, suka ce ai wannan bata aikin ba wai anan duniya bane. Anan duniya Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, mu su Allah madaukakin sarki ba mu tozartar da wanda duk ya kyautata aikin shi, min zakarin aw unsa, kamar yadda wata aya ta zo, namiji ne ko mace. Don haka wannan ya shigi kowa, wanda duk ya kyautata aiki in kaga an bata sai a dandalin kiyama sai a bata shi kenan sai ya tafi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Yasa ayoyi na alqur'ani da hadisai akwai ka'idoji da ake bi a fahimce su jama'a, ba hakan nan ne kawai mutum da ya ji ya yi larabci zai ce ai shi ma ya larabci ba. Laraba maka sun fi kowa jin larabci a lokacin, amma suna kasa fahimta alqur'ani sai an yi jawabi. Allah ya shiryar da mu. To shine ainihin sai malam yake ce, sai yake cewa wato kaifa kanat bahaya ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Abau yace yaya layya take a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ai mana bayanin layya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa qala, sai yace in kana ar-rajulu yudhi bi-shati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wayut'imuna. A zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya kasance yakan yi layya da karamar dabba, tinkiya ko akuya ko rago ko makamantan haka, a matsayin dabba ɗaya shi da mutan gidan shi. Fayakuluna, su ci. Wayut'imuna, kuma su ciyar da ainihin jama'a. Ana son in ka ci ka taskance kai kadai ka ci, ka kuma bayar su ma su ci. Wannan hadisi ma lai ce rawahu Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a lamba hadisi na 1505, wa Malik da al-Imam Malik a cikin juz'i na 2 na Muwatta shafi na 37, wa Ibn Majah haka al-Imam Ibn Majah a cikin lamba hadisi na 3147, wal Baihaqi al-Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra mujalladi na 9 shafi na 268, wa isnaduhu sahihun, isnadin wannan hadisi mai inganci ne. Isnaduhu hasanun, isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne. Na'am. Saminan, mas'ala ta 8 daga cikin hukunce-hukuncen layya, wa yustahabbu at-takbir wa at-tasmiyatu 'inda adh-dhabhi. Ana so yayin da mutum zai ainihin yi kabbara, wato yayin da zai yi yanka, to an so mustahabbi ne ya yi kabbara, ya ainihin faɗi bismillah a yayin yankan, ya ce bismillahi Allahu akbar ko bismillahi wallahu akbar. Abinda ake so ya tsaya kenan dangane da basmala, kai ya ƙara da bismillahir rahmanir rahim. Mai iziya yace ƙari da haka bid'a ne, kace bismillahir rahmanir rahim, a sai kace bismillahi wallahu akbar. Me dalili? Sai yace lima sabata an Anas annahu qala, saboda hadisin da ya tabbata daga Anas. Anas yace bahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi kabshaini amlahaini أقرنين ذبحهما بيده وصمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أنا زيت النبي يا عينه اللي دراغنا قدابي ما ستوزلي ما سكه أملح شيني وان دباك غنش ينا دا بنام بكي أكي ويدا إدنشي وشيني سي تعبيري دا أملح واتو مي توزلي كما توزلي كينا مي بكي أئدو وان دا إدن يكي وإغاشن إدنشي غاشن جيفن إدن دي يكي ويدا بكي. Sannan akranaini, sannan masu ƙahonni, ana son ka samu masu kantar ma kantar man ƙaho. mun fahimci wannan da kyau ko zabahuma biyadihi manzo Allah ya yanka da hannun shi mai albarka sallallahu alaihi wasallam wasamma kuma ya ambaci sunan Allah yace bismillahi wa kabbara kuma ya kabbara wa wada arrijlahu ya dora kafashi ala sifahihima akan wuyansu yayin da yazo yankawa sai ya sa kafa sai ya take sai ainihin ya yanka ma'ana wannan ana nuna maka in yayi zaka iya yanka ragonka kai kadai kenan an daure kafafuwan sai ka aza kafarka sai ka ainihin yanka in kuma haka bata samu ba domin wannan ainihin wato irshad ne menene kaga yafi maka sauki wajen yankawa shin wani ya rike maka wuyanka yanka shi yafi maka sauki ko ku a daure maka kafafuwan ka sa kafarka ta dama ka take ka yanka duk wanda kai akan haka yayi sai dai annabi yakan sa kafar shi ya take sai ya yanka sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari rawaito shi a cikin lamba hadisi na 2558 da kuma lamba hadisi na 2564 da kuma lamba hadisi na 2565 wa muslim haka al-imam muslim a lamba hadisi na 1966 wa abu dauda haka al-imam abu dauda a lamba hadisi na 2794 to kaji dangane da wannan kenan yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin ainihin wato sahih da musnad na al-imam Abu Awana cewa waɗannan raguna guda biyu dandakakku ne an yi musu fidiya wannan ya nuna ainihin wato halaccin yin fidiya da dabbobi amma duk malamai sun tabbatar da cewa sai dabbar da ya halatta a cinamanta karka je ka samu kare ka cire mishi ƴaƴan kwadun shi ka zalunce shi karka samu jaki ko dai dabbar da ba a ci saboda wannan dandaka da ake ko fidiya da ake gyaran nama ne to waɗannan ragunan a cikin wannan riwaya ko bulugul maram ka duba babu lalle za ka gani cewa dandakakku ne masu ainihin dandaka shi yasa babu laifi ka dandake dan akuyanka ko ka dandake ainihin wato ragonka ko makamantan haka saboda wannan yana rage musu ainihin fitina to wannan rashin fitina sai ta sa sai ya hadu haka ko namiji galibi zaka ga galibin namiji in bai da lafiya wanda ya kasa yin aure ƙarshen ta wanda sai ka ganshi lafiyayye kosasshen mutum haka ko mace wadda ta zama ba ta haihuwa sai ganta lafiyayya saboda haihuwa ko yawan fitar da mani yana rage wa ainihin dan adam karfin jiki da nagarta na'am tasian natara sai yace wa afdalul udhiya mati falala daga cikin layyama kanat kabshan abin da ya kasance rago yi da rago yafi falala aqrana wanda yake da qaho ai dama galibi rago na da qaho amma me ake nufi da aqran ana nufin wanda qahon ya fita sosai mai manya-manyan qahonni fahlan wanda yake kuma namiji abiyaba abin da ya shafi kamar sa da rago maza sai a ce mishi fahl namiji kenan kamar ka ce bijimi abin da ya shafi raquni shi kuma sai ka ce mishi bakar yaghittu ghatital bakri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattali ayaqtuluni wal mashrafiyyu mubaji'i wa masnunatun zurqun ka anyabi aghwali haka imrul qais yace yace wai abokin fada na yana gurnani gurnani irin na bijimin raquni wai ya neman barazana ne yana son ya kashe ni yace aini imrul qais mutum bai isa ya kashe ni ba yace ayaqtuluni tayaya za ai mutum ya iya kashe ni wal mashrafiyyu mabaji'i ni da nake kwana da ainihin wato masu da wukake waɗanda suke kiran mashrafi kwararrun makira ne wa masnunatun da kibiyoyi nake kwana cikin damara zurqun masu tsini ka an yabi agwali kamar haƙorin fatalwa jarumi kenan malam wai shi cikin damara yake kwana wai wannan gurnanin ka ne zai abin nan imrul qais kenan to shine in namiji raqumi ne sai a ce mishi bakar abyaba fari yukhalituhu sawadun wanda ainihin bakin gashi ya cudanyu da gashin shi haula ainaihi a kewaye da idanuwan shi wa fi qawaimihi haka kuma a kafafuwan shi a same shi da kafafuwan suna da baki idan na da baki iz malam yace domin kuwa hadha huwa alwasfu alladhi sahabbahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan siffar ragon da kaji mun siffanta irin shi ne manzon Allah yake so wa bahabihi kuma irin shi layya da shi gashi a kasa sai ya saki ainihin kawwa yace kama fi hadisi Aisha inda muslimin kamar yadda ainihin yazo a cikin hadisin da Aisha ta ruwaito a cikin sahih muslim a lamba hadisi na 1967 wa Abu Dauda da al-Imam Abu Dauda a lamba hadisi na 2792 ashiran hukunci na goma daga cikin hukunce-hukuncen layya wa yustahabbu an yubashira almuslimu udhiyatahu bi nafsihi ana so muslimi ya ainihin fuskanci yanka layyar shi da kanshi an gane an fi so ka yanka da kanka shi yasa Imam al-Bukhari ya ruwaito Abu Ayyub al-Ansari wani lokacin ya samu yalwata kowa sai a sai mishi ragon layya har ƴaƴan shi ƴan mata kowace a ce ta yanka da kanta shi yasa mace tana yin yanka ba wai sai mai ciki ba duk wannan ka'idoji ne na bid'a cewa wai mace sai tana da ciki cikin da namiji attala al-ghaibu ya kai ka iya gane cewa tana da ciki cikin kuma na da namiji sannan a ce wai ya halatta ta yanka jama'a duk wanda zai magana a cikin shari'a ya tabbaci qur'ani ko hadisi in ba haka ba fa karshe zai iya shiga wuta fa shari'a a hannun Allah take sa'annan ya danka manzon Allah ya bada umarni shi kanshi Allah yake mishi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin shi kanshi da zai kirkiri wani abu ya danganta wa Allah bai ji ba bai gani ba Allah ba zai saurara mishi ba ya jama'a saboda haka jama'a ku fahimci wannan a ce wai yanka ba a yi da wuka sai wadda take da ainihin mariki sai wadda take da kota wannan maganar ba ta da asali bid'a ce fadar ta kawai ba ma aiki da ita ba don ga sahabiya cikin sahabban annabi mata ta je ta sahabiya kiyo take a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai rago ko dabba ɗaya sai ta fadi sai ta durkusar da shi ta kwantar da shi ta sa dutse mai kaifi sai ta yanka abinda annabi ya hana a yanka da shi shine a samu kumba ko ka sa farcen ka saboda farcen ka na da tsini ka rike wuyan dabba ko tantabara ko kaza ko rago da haka kace sai ka yanka shi da haka an hana maka haka ko a teke kashi a ce za a yi wuka da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yace dalili saboda kafirai suna yin haka wato nan an kyamaci abin ne saboda aiki ne na kafirai to dan haka in aka samu wuka ko langalanga ko abu mai kaifi sai a yanka mace ce ko namiji shi yasa an kuka koya wa matan ku ibada kun huta in ka sai kaji ko zabi kana kasuwa ko kana office sai ka aika da su sai ka je ka samu sun hada a kwano amma ka aika sai ka same su a daure suna kuka wai ana jiran ka ne malam mai yanka baya nan saboda haka sai ka ga wai a kasar nan ta mu jama'a jahilci ya kai wai mai gida shi kanshi ma wai bai iya yanka ba bai iya yanka ba wai bai iya karatun yanka ba amma ya iya karatun national anthem ya iya karatun national flag duk ya iya alƙawarin banza da wuce amma bai iya wai karatun yanka ba wai bismillahi wallahu akbar bai iya ba saboda haka sai ga yaro ya riko zakara shi kuma ya riko buta da wuka za a tafi wurin malami mai yanka za a tafi yanka sai za malaman suka dora haraji fa tururu da wuya na mai yanka ne to kaga mas'ala ta fito duk sanda bid'a ta shigo sai wani haraji sai ya biyo baya sai haraji ya biyo baya sannan Allah yana jiran ka kuma ka je ka bada jawabi me yasa kai Allah ya shiryar da mu saboda haka yanka ya halatta mace ta yi yana cikin sahih al-bukhari babul layya Abu Ayyub al-Ansari sai sa ƴaƴan shi ƴan mata duk kowace ta yanka abinta da kanta Allah ya shiryar da mu duk idan kuna baiwa mata irin wannan haƙoƙin nasu na musulunci wallahi ba za a samu wata la'ananniya ta fito tana ainihin kokarin wai za ta kwatar wa mata ƴanci ba amma in kuka hana musu haƙoƙin su na musulunci ka'ida ita ce duk abin da yake buƙatar a yi shi daidai gwargwadon ɗabi'a in ya wuce lokacin shi to in ya taso ɓarna zai yi wannan misali annabi ya yi shi a cikin hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito da sauran malamai da isnadi sahihi annabi ya ce misalin mutumin da ya tayar ma neman dukiya bai san addini ba kwatankwacin kyarkeci ne da yake jin yunwa bakar yunwa sai aka sako shi a cikin garken raguna guda nawa zai buje kafin ya fara ci in ya fafki wannan ya watsar ya fasai ya barna ta tukuna sannan ya fara ci saboda ne an bar shi da matukar yunwa amma in ba shi da yunwa in ka aje mai sai da ya dan ci kadan ya bari to haka al'amari yake ya jama'a matan nan akwai haƙoƙinsu da musulunci ya ba su duk sai aka ba aka danne sai turawan yamma da suka yi nazarin haka shine sai suka zo suka samu wasu mata sai suka lalata tunaninsu sai suka ce ku je kuna da'awar cewa ku mata ne ku kungiyar mata ne masu neman mata ƴancinsu saboda haka sai a ce ana neman mata ƴancinsu duk ƴancin nan nasu in ka duba ƙarshe barnatar da ainihin rayuwarsa ake son a yi amma yau a ce kun dankawa mata haƙƙinsu dangane da ku dauko haƙoƙin da manzo Allah ya ba su ku bar fata wurin da malamai suka ce game da su malamai za su ce mace ba za ta yi limanci ba mace ba za ta yi kaza ba, mace ba za a in dai manzon Allah ya tabbatar ku, to ku tabbatar. Mace ba za ta je sallah ba masallacin jam'i, waye ya hana? Matar ka ta dauko hijabi za ta taho masallaci, kace sai ka tafa ta gaba ku tafi, za ta wurin wa'azi, za ka wurin lacca, ku tafi tare, wallahi sai ka samu zaman lafiya tare da ita ce yadda a ce tana nan kirrif a zauna a gida, don tana nan kullun tunaninta baya karuwa baya ci gaba, to kullun kirkiro musiba za ta rinka yi. Saboda ka'ida a rayuwa ita ce, in ka ajiye kofi ko kwarya, in baka zuba ruwa ciki ba sai iska ta shigo ta cika. In ka ajiye matan nan taka, baka zuwa da ita wurin wa'azi, bata zuwa masallaci, bata zuwa komai, to tunaninta kullun yana nan, shedan yana yawo da tunaninta, ita ce ta kirkiro maka kaza, ayi dambe da kai, ayi fitina, yau tana kotu, gobe ta yaji. Saboda dole dai dan adam in ya ce koshi sai ya samu aikin yi na alheri ko na banza, to ta je masallaci ka hana ta, dan haka dole ta tafi gidan biki, ta ce kai kuma ba za ta je ba, ba za ta masallaci ba, ba za ta gidan biki ba, to ta zari hijabin ta kwata yaji. Dan haka lallai ne jama'a a baiwa mata haƙoƙinsu da ƴancinsu. Mata ne suna son za a ainihin rinka tara su ana karantar da su, a rinka tara su ana karantar da su. Mata ne ranar sallah a yi musu wa'azi, mata gobe ko ce ta wanke hijabinta a haɗu a filin idi. Sunna kenan, kar ku kyamata, ai zamani ya lalace. Sayyidatuna Aisha tana da rai, tace da manzon Allah na da rai, da ya hana ku saboda kun canza. Me yasa bata canza ba ita? Ba ta da ƴanci. Amma yanzu ka samu wani malami wanda yake bai kai darajar yatsar Aisha a ilimi ba, sai ce a bai halatta ba, bai halatta ba, haba ina za a yi wannan? Hadisi ne guda ya tunkuɗe shi gaba ɗaya, bai damu ba, kuma ya koma da naɗin shi, ana ce mishi algafata malam, kuma yana ansa. Abdullahi ɗan Umar ya miƙe ya ce manzon Allah ya ce kar a hana mata zuwa masallaci, amma za su fita kada su sa turare. Dan shi Bilal ya ce wallahi sai mun hana. Bayan sun canza ya ce ina cewa manzon Allah ya ce kana cewa za ku hana, Allah ya tsine maka albarka. Sai da ya mishi kafa uku tsinuwa, kafa uku. Sannan ya ce ba na sake magana da kai har in mutu. Har ya mutu bai sake magana da shi ba. Hadisin manzon Allah kwaya ɗaya ya fi duk surutun da ke fitowa bakin wani shehi da wani malami. A faɗa kuma kai manzon Allah ya ce kada ku hana, la tamna'u, kai kuma ka ce wallahi la namna'ahunna, mu kuma mai rantsi da Allah sai mun hana. Bayan sun canza, ka dubi girman maganar, duk yadda ka kai da zafin kan addini da zafin kan jahilci, naka ce manzon Allah ya ce to kun fa ka tsaye ƙasa. Amma kai ana cewa manzo Allah kai mu ba ruwanmu da wani karatun zamani, karatun zamani wannan dama Allah ya ce mai yake dan adam yana cutar da ni, yana zagin zamani, ni kuma ni ne zamani. Duk wanda kace Allah wa daren zamani, wannan karatu na zamani, to waye zamani? Allah ya ce shine zamani, shi yake canza zamani. Kuma meye karatun zamani? Hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzo Allah ya faɗa da bakin shi, farkon musulunci kenan. A dan an zo yanzu an gaya maka, to in ba a gaya maka yanzu ba shekaru 500 da suka wuce in an faɗa baka ji ne? Tunda baka yanzu ne zamanin da yake da muhimmanci Allah ya kawo ka, dan haka yanzu za a gaya maka, ka bari a gaya maka. Shi yasa mata a ba su haƙƙinsu na addini, shikenan sai ku ga an zauna lafiya. In ba haka ba kuma Turawa za su zo su lalata muku kansu. Rashin irin ba su haƙƙoƙin nasu na addini yasa ka je ka dubi yadda suka lalace a jami'o'i, da wahala ka bambance 'yar gidan liman da 'yar gidan fasto, da wadda take ainihin ta samu tarbiya da wadda bata samu tarbiya ba. Suna zuwa jami'a kowace sai ta kai kanta a kona mata ta sa mini jeans ko mini trouser, ta je tana ainihin yawo tana gantali. Saboda me? Wai ita ta zo inda take da ƴanci. Da a ce tun a gida an nuna mata ƴanci, to an yi saitin ɗabi'arta da rayuwarta kenan. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shine malam yake cewa ainihin wato an so musulmi ya ainihin tinkari layyar shi da kanshi ya yanka. Wa in ana ba ghairahu, idan kuma ya wakilta wani shi fi zabhiha, a wajen yanka layyar shi, jaza zalika bila haraj, yin haka din ya halatta, babu laifi akan haka. In baka samu dama ba sai ka ba wani sai yanka maka, babu laifi akan haka. Sai malam yace a ƙasa, wala a'lamu khilafin fi zalika baina ahli al-ilmi, ban san wani sabani akan haka ba a tsakanin malamai. Ba malamin da na sani cewa ya ce bai halatta wani yanka maka laifi ba. In baka samu dama ba sai wani ya wakilce ka. Wanzurul maqta ath-thani 10, yace ka duba gaba ta ainihin wato 12 al-ati zikiru, wanda za a zo a karanta yanzu ba da dadewa ba insha Allah. Za ga karin bayani akan haka, cewa manzon Allah ya taba wakilta sayyidina Ali akan ragunan shi ko kuma dabbobin shi waɗanda suke raquma ne a lokacin aikin haji. Kaga dalili dake ƙara tabbatar da haka kenan. sai dai akwai wani abu so da dama a kasar nan idan wani ya wakilta wani ya wakilta malami ya mishi yankan layya to wai sai su ne malaman suke cewa haka sai shi mai ubangida mai gida sai zo ya dafa kwankwasan shi kwankwasan malami mai yanka uwar gida sai ta zo ta dafa ainihin kwankwasan mai gida uwar gida ta biyu sai ta zo ta dafa kwankwasan uwar gida ta farko haka yaran gida wai duka saboda ane musu ne to kowa sai kaga an yi tarago haka to wannan kan gaskiya ba daidai bane Allah ya shiryar da mu ba daidai bane in dai an sa to shikenan akwai hadisi da suke kafa hujja da shi cewa wai ba za a yanka wa Fatima dabbar talattalayya sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya ke Fatima ki zo ki tsaya a wurin yanka ragon layyarki saboda duk jinin da ya diga to kina da ainihin lada wanda yake zai diga a wani wuri kuma kafin ya kai ƙasa din a ranar alkiyama a nuna miki wannan hadisi mawdu'i ne babu shakka akai ka duba littafin silsilar da'ifa zaka samu bayani akai Allah ya shiryar da mu ba hadisi bane ba magana Annabi bace ƙarya ce aka dangantawa Fatima aka danganta ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa matar ka ta zamanta a gida in ma ba za ta yanka da kanta ba a fito da ragon sai a yanka mata sai a aika mata da shi shikenan hadi ashar mas'ala ta 11 daga cikin hukuncin layya wa yustahabbu li ahli albayti alladhina bahaw an ya'kulu minha an so wa mutanen gidan da suka yi layyatu ana son su ci nama daga naman layyan wa an yahdu minha kuma ana son su ainihin bayar da kyauta wa an yatasaddaqu minha kuma ana son su ba da sadaka ma'ana kamar da yadda malaman suka ce kamar da yake ishara anan mutan gida su ci kashi na farko kashi na biyu su yi kyauta kashi na uku su yi sadaka saboda akwai mutumin da yake a zahiri ba zai karbi sadaka ba saboda yawa ya wadatu amma kyauta karanci ce to sai a ainihin je sai a kai mishi kyauta din wa yajuzu lahum an yadakhiru kuma ya halatta ga su mutan gida din in sun soya naman nasu za su iya boyewa tsawon wasu kwanaki ko kuma tsawon wani lokaci dangane da bada naman layya malamai suka ce an fi so a bayar da shi a matsayin soyayye ya fi sauki ga shi wanda za a ba tunda mai yiwa za a danyen kawai mutum ne to a yanzu an soya shi sai a rarraba wa mutane shi a soyayyen shi ya fi wannan cewa haka ya fi kaga bai hana dan ka ba da danye din ba kenan amma in an soya shi din a rarraba mutane a soyayyen shi to ya fi mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu cewa ya halatta masu layya su iya aje naman layyan su suna ci a hankali wannan ana nufin naman layyan ko na bangare za a iya haka amma a nan kasar akwai wata bid'a da ake sai a aje jelan ragon layya sai lokacin cika ciki to kaga bid'a ta kamma bid'a kenan shi kanshi cika cikin bid'a shi kanshi aje jelan ragon layyan bid'a kuma sai a ce sai wannan rana sai a yanyanka sannan sai a dafa sai a ci to duk waɗannan abubuwa dai ba addini bane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu jama'a kullun Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi in yazo musuluntar da mutum sai ya ce musulunci shine ka bar al'adar ka ka koma wa shari'a kaga wannan fassarar da yake yi ta musulunci to inda za a bi ta kowa zai zauna lafiya duk abinda ka san al'ada ne bai da mashiga a addini to ka bar shi ka koma ma shari'a domin Allah bai ce ka bi al'ada ba cewa summa ja'alnaka ala shari'atin min al'amri duk cikin al'amura wani al'ada wani maguzanci wani kiristanci wani yahudanci kai al'amarin da Allah ya dora ka akai shine shari'a sai ya ce fattabi'ha ka bi ta sau da kafa wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kar ka ce ah to ai in ne kaza ba za mu zauna lafiya da mutan gidanmu ba ba za mu zauna lafiya da makota ba mutan gidan ku su kake neman zaman lafiya tare da su kaje ka hadu da tashin hankali tare da mala'ikun Allah a kabari ko a cikin wuta kuma zaman lafiya me ya kawo tashin hankali dole ne ayi tashin hankali kai musu lakum dinukum waliya dini mana ko addinin ku naku nawa nawa shikenan a zauna lafiya amma ka ce wai eh ka yarda amma kuma makota mutanen gida babana babata abinda Allah ya wajabta maka ka bi shi yake wajibi ka bi in ka je kabari ba za a tambaye ka me yasa baka bi kaza ba ka ce ai saboda mahaifiyata Allah ba zai daga maka kafa akan haka ba mahaifiyarka hakkinta daban mahaifinka hakkin shi daban abokin zamanka makwabcinka sannan Allah yana da nashi hakkin wanda yake Allah shi ya diba cikin haƙoƙin shi ya faɗi ba wa waɗancan yaushe za a ce kuma waɗancan da suke rassa ne akan haƙƙi asirin da ya haƙƙin Allah sannan da ya ce shi yana son zaman lafiya da ainihin wato iyayen shi da sauransu shi kenan ka zauna lafiya ka je can ka ga tashin hankali a kunna wuta a kanka Allah ya kiyaye
to shine sai yake cewa li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama, saboda annabi ya ce kulu ku ci, wadakhiru kuma ku boye, za ku iya boyewa kuna ci, wa tasaddaqu kuma ku yi sadaka. To kaga annan ne malaman usuli sai sun shigo cikin wannan al'amarin hadisin. Malaman usulul fiqh suka ce al'amru idza jaa ba'da an-nahyi, ka'ida ta farko dai tukuna suka ce idan umarni ya zo a cikin Qur'ani ko hadisi wajibi ne a illa bi qarinatin, sai an samu wani dalili da zai sassauta shi daga haka. Idan Allah ya ce ku yi, to dole ku yi. In ya ce ku bari, dole ku bari. In Annabi ya ce ku yi, dole ku yi. In ya ce ku bari, dole ku bari. Babu wanda ya isa sassauta wannan ainihin wajibcin sai an samu wani dalili daga Allah din ko daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To amma idan umarni ya zo a bayan hani, to wannan baya hukuntar da wajabci, baya hukuntar da mustahabbanci, yana hukuntar da halacci ne. Misali, Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi, ya ku mu'minai, idan aka kira sallah ranar juma'a, to ku kintsa ku tafi wurin ainihin sallah. Wazarul bai'a, ku bar ciniki. To anan ana kiran sallah wajibi ne ainihin ku bar ciniki. Dole ne, aka ce in har kuka kulla cinikin ma cinikin ya baci, don ne an ce ku bar ciniki, umarni ne yazo. To ana nan kuma can gaba sai Allah madaukakin sarki ce fa idza qudiyatis salatu, in aka gama sallar, fantashiru fil ardi, ku shiga bayan ƙasa, kowa a shiga cikin gari, kuma wabtaghu min rizqillahi, kune min fadlillahi, kune ma daga cikin falalar Allah. Kaga na daga cikin falalar Allah shine ku tafi kasuwanci. To yanzu cewa ku tafi kasuwanci ko ku tafi office ko ku tafi nema, anan umarni ne ko? To amma baya hukunta wajabci kamar wancan na farko, domin wannan umarnin ya zo ne a bayan hani. A da an hana ku kasuwanci in an kira sallar juma'a, sai aka ce ku yi a yanzu, to wannan umarnin an zo da shi ne don a ɗauke wancan wajabcin, ba umarni ne na tilasti ya zo ba. A farkon musulunci da annabi ya ga jama'a na da kwaɗayin nama, akwai fatara a lokacin, sai ya ce bai halatta wani ya ɓoye naman layyashi ba, sai ya hana su. Wannan hani ana nan kuma yau gashi sai muka ji wannan hadisi, annabi ya ce kulu ku ci, wadakhiru kuma ku adana, wa tasaddaqu kuma ku yi sadaka. To duk wannan umarnin babu wanda yake dole a ciki. Limadha? Li annahu jaa ba'da an-nahyi, saboda umarni ne da yazo a bayan hani. Dan haka yazo ne li izalati hukumin min al-ahkam al-madiya, yazo ne dan ya gusar da wani hukunci wanda ya gabata, ba yazo ne dan ya shar'anta wajibci ba. Wannan ka'ida ce mai girma a cikin ilimin usulul fiqh. Al-amru idza jaa ba'da an-nahyi la yufidu al-wujub, innama yufidu al-ibaha faqat illa bi qarinatin, idan umarni yazo a bayan hani, to baya fa'idantar da wajibci, yana hukunta mai halacci, baka cewa wannan abu mustahabbi ne ko kuma wannan ainihin wato abu a wajibi ne, sai in an samu wani dalilin na daban. Jama'a, mun fahimci wannan? Yanzu kamar abin da ya shafi sadaka nan da annabi ya umarni a yi, to anan wannan ainihin umarnin akwai dalilan da aka samu da suka tabbatar da mustahabbancin shi, don haka sai aka tsaya a nan. To amma dangane da adanawa fa, to yana nan a halaccin shi. In ka sora gwallon ya karen da karenka da dumi-dumin shi a soya, ku haɗu ku cinye abin ku fes, ba ku yi laifi ba. In kuka so an baka naka ka adana, kana ci kaɗan 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 har wata ɗaya, har shekara, in ka ga baka iya adana shi, misali a kofar halacci ne anan. Allah ya shiryar da mu. Wannan hadisi ma lai yace rawahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 5569, wa Muslim haka al-Imam Muslim a cikin lamba hadisi na 1971, wa Abu Dawud haka al-Imam Abu Dawud a lamba hadisi na 2812, wa ghayruhum, da waɗansu malaman daban ma sun rawaito wannan hadisi baki ɗayan su. An Aisha, ta daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda, malam yace wa ma warada sunnahi an al-iddikhari, duk hadisan da suka zo game da hani, game da ɓoye naman layya, fa huwa mansukhun, waɗannan hadisan an shafe hukuncinsu. Mun fahimci wannan kamar da yadda na faɗa. Yace in kana son ganin bayani, wanzur Fathul Bari, ka duba littafin Fathul Bari sharhin Bukhari mujalladi na 10 shafi na 25 zuwa 26, wa li'tibar, da littafin al-i'tibar fi ma'rifatin nasikh wal mansukh na al-imam al-hazimi littafi ne juz'i guda ne haka kwatankwacin girman bulughul maram malamin yayi shi ne yace yayin da naga zamani ya kai zamani mutane sun shiga cikin faganniyar ilimi game da hadisan da aka shafe da waɗanda ba a shafe ba sai naga wajibi ne akai na in tashi in rubuta littafi don in bayyana hadisan da aka shafa hukuncin su da waɗanda ba a shafe ba saboda wani da yaga wani hadisin ya rikice mishi kawai sai ya ce an shafe shi a cikin hadisin da ainihin al-Imam Abu Dawud da abin nan Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad suka ruwaito annabi ya ce wanda dai ya taba zakarin shi to alwala ta kai ya sake wata waɗannan malamai dai suka sake ruwaito hadisi kuma annabi ya sake cewa wanda ya taba zakarin shi babu laifi ai ya taba wata tsoka wata gaba daga jikin shi ne to da zaran mutun ya dubi wannan sai ya ce to shikenan wannan da yake alwala ta kare ya kashe wannan to ba da haka ake aikin ba لا تدعي الناسخ والمنسوخ الا اذا كان لديك تاريخا اي منهما متاخر واي منهما المتقدم ونين يزو ده فرقو ونين يزو ده قرشه ان كا سان هكا با نان تاكي شي ما زاكا تشي wannan ya share wannan ba wato in kaga hadisi biyu ma karo da juna malamai suka ce abu na farko sai ka dubi shin duk sun inganta idan dai bai inganta ba dan me za a dauki sahihi ana ainihin gwada shi da wanda ba sahihi ba sai a aje wanda bai inganta ba sai a dauki sahihin sai a ce shi kadai ne ya inganta mun fahimci wannan da ke ko dan haka wannan dokar ita kadai za a bi misali hadisai sun zo daga sahabbai guda 13 sun ce dukkanin su kwayar idanuwan su ta gane musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya taso daga sujuda ta biyu ko kuma a cikin raka'a farko ko raka'a ta uku zai tafi ta daya kenan ta biyu kenan ko kuma zai tafi zuwa raka'a ta hudu sai zauna zaman jilsatul istiraha wannan hadisai sahihai suka zo akan haka a cikin ainihin kutubus sunan sunan abi dawud da tirmidhi da sa'id da sauran tafai da isnadai sahihai sa'annan wadannan hadisai sun zo cikin bukhari sai kuma aka samu wani hadisi tirmidhi ya ruwaito shi da isnadi munkari daga khasib ibn jahdar al-kazzab yace mu'azu dan jabal yace manzo Allah daga sujuda sai miƙe ka annahu saham kamar kibiya bayan jilsatul istiraha to wannan hadisin munkari na mu'azu riwayar maƙaryaci waye maƙaryaci shine khasib al-khasib ibn jahdar shine ya ruwaito hadisin daga mu'azu dukkan malaman hadisi sun yi mishi lamba da cewa maƙaryaci ne na daga cikin su akwai al-imamu ahmad ibn hanbali da kuma ainihin al-imamu yahya ibn ma'in karanta littafin addu'afa wal matrukina na al-imamu darqutni da addu'afa wal matrukina na ainihin al-imamu nasa'i malamai sun tabbatar da cewa wannan mutum maƙaryaci ne sai ya ruwaito hadisi sai ya saba wa waɗanda suke mutanen kirki amintattu a cikin ilimin hadisi wannan shi ake kira munkari in kuma an koma an dube shi shi kanshi maƙaryaci ne sai a ce hadisin ya zama ba wudu'i to wannan ba za ka dauko ka ce to tunda an samu hadisi annabi na jilsatul israha wani wuri an samu baya yi to duk wanda kai yayi in ka faɗa haka sai ka tuba kai saban Allah sai ka tuba domin ka gwada abin da yake da asali da wanda bai da asali ka fitar da hukunci a tsakanin su sai dai inda kuskure haka ya faru ana fatan Allah ya yafe ka amma wannan sahihi wannan munkari ka hada su to wannan sabon Allah ne matukar da wauta kai haka sai kai marmaza ka tuba to na daga cikin wauta shine kai ba malamin hadisi ba kai baka san hadisi ba ka miƙe kana magana waye ce kai ce maka akai tsubbu ne ce maka akai bokanci ne ce maka akai guru da laya ne abinda ka iya kenan wannan ya tashi sai ka je kai wa mutanen da ka iyawa amma wannan hadisi ne kai kuma baka koya ba don haka kai kai magana akai duk abin da zaka faɗi ƙarshe sai ya zama kuskure kuskuren nan sai ya rikide saboda danganci ne zan sabon Allah to dan haka yanzu babu wani hadisi da ke karo da hadisin Malik ibn al-Huwairis hadisin Abu Huraira hadisin Sayyidina Ali da sauran waɗannan sahabbai da suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ainihin yin jilsatul istiraha su 13 wancan ku hadisin mutun daya shine Mu'az yace annabi baya yi waye ruwaice shi daga wurin shi shine ainihin al-Khasib ibn Jahdar al-Kazzab maƙaryaci to bai halatta ka dauko wannan kakkara ainihin wannan da shi ba sai a ce kawai jilsatul istiraha kowa ya miƙe a sallah a ya zauna sannan sai ya miƙe matar ka ce kaga ta minke sai ka ce uwar gida ba kyau, manzo Allah bai yi ba, bamu gada ba, bamu ji ba, bamu gani ba, dan ka ya minke a zaunar da shi ka zauna shine kan gidanmu sannan ka minke. Dan ne wannan ne kadai yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda duk ya kawo wani abu da ya karo da wannan ana neman shi da dalili, matakar bai kawo dalili bai sauri ya janya abin da ya kawo ya karo da wannan. Sannan in ya zama hadisan to dukkansu sahihai ne, to sai kai kokarin ainihin wato gane yadda zaka hada su kai aiki da su, to shine wadancan hadisan. Wannan hadisi ya inganta, Annabi ya ce taba azzakari yana karya alwala. Wannan hadisi ya inganta, ya yi nuni akan cewa taba azzakari baya karya alwala, sai kai kokarin za a iya aiki da su gaba daya. Malamai sun bi hanyoyi da dama wajen hada su, amma hanya mafi kyau da karfi akan wannan hadisin sai suka ce wannan hadisin yana magana akan mutumin da ya taba azzakarin shi dan sha'awa. Wannan tabawa ana nufin mubasharatan, ba ta saman wando ba, a gaba da gaba hannunka ya rungumi azzakarinka da nufin sha'awa, to wannan alwala ta kare. Shine wancan hadisi yake ishara akai man masa zakarahu falyatawabba. Wannan kuma hadisi mutum ya zo ya rungumi azzakarin shi ba da nufin sha'awa ba, ko saboda susa ko wata bukata ta kai haka, to anan kuma sai a ce alula shi bata kare ba, shine ma'anar wanda yace inna ma hiya baba'atun minka, ai wata gabarka ce ka taba, kamar kai alula ne sai ka taba hannunka, sai a ce alula ka ta kare, to haka mutum don taba hannu ai baka taba da nufin sha'awa, bukata ke kaiwa ka taba ko susa ko wani abu makamancin haka, to wannan azzakari ran ka taba shi da wannan manufar shikenan. To malamai sai suka kawo wannan hanya, to in baka samu wannan hanya da zaka iya ainihin wato at-tawfiq bainahuma ba fa, to sai ka koma mataki na gaba shine at-tarjih, gwada karfi. Sai ka koma mataki na gaba shine ne ma'rifatun nasikh wal mansukh, to magana da nazo ne kenan. Baka cewa hadisi kaza ya share hadisi kaza, sai in kana da tarihi, misali wannan hadisi Annabi ya fade shi ne a lokacin hajjatul wada, hajjatul wada an yi ta ne a ƙarshen ainihin wato shekara ta 10 ta musulunci zuwa cikin shekara ta 11, sa'annan aka samu wani hadisi na karo da shi wanda Annabi ya faɗa a lokacin Khaybara. Khaybara an yi ta ne a lokacin ainihin hijira na da shekara 7. To duk in ka bi waɗannan matakan sai kaga hadisan sun bayyana kansu, sai ka ce to wanda aka yi a hajjatul wada'i daga baya kenan, to ya share wancan da aka yi a lokacin yakin Khaybara wanda yake tun farko aka yi shi, to kaga sai inda tarihi a hannunka. Amma in babu tarihi a hannunka kawai ba za ka dubi wanda ka karanta mas'alar ta dace da fiqhunka bane, sai ka ce to wannan ya share wannan. Haka suke waɗancan hadisan, da mutum ya zo yana karanta bulugul maram ko yana karantawa sai ga wannan hadisi ya ce alwala ta kare ga wanda ya taba azzakari, wannan ya ce bata kare ba, sai ya ce a wannan da yace bata kare ba din nan wancan ya shafe shi, wallahi da za a zaunar da shi tun ba a je lahira ba gaban malaman hadisi sai yayi zufa, tun ba a je lahira ba tukuna tun anan. To ina kuma in aka je lahira, shi yasa in ka mike kana magana ka san fannin ka ne, in ba haka ba kana fadan magana ne, fa anta khalifatullahi ala dinihi, kai wakilin Allah ne, kana gaya mutane addinin Allah ne, kuma sai zama bi ghairi ilmin, ba tare da ilimi ba. Shi yasa wannan aikin da kake karina ce ta shirka, laifi ne wanda yake abokin zaman shirka ne, haka Allah ya hada su karanta cikin suratul an'am. Mutum ya zo yana fadar magana a cikin addini ba tare da ilimi ba, to idan ka kasa gane nasikh wal mansukh fa, wannan baka da tarihi, wannan baka da tarihi, to sai kai at-tarjih, sai ka dawo ka bi isnadin su ɗaya bayan ɗaya, kai musu tsunta ƙwarƙwata. In ka gano illa ko ɗan yaya a cikin isnadin wani daga ciki, sai ka ce to shi yasa wannan ya saba wancan saboda wannan illa, sai ka bi ka dawo kan mazajen ɗaya bayan ɗaya ka bi su, shi yasa aiki ne da baya buƙatar gaggawa. To kai ka shantake kawai ka saba ka ci banza, shekara ta zo kawai a kai ka maka kaje ka kewaya ka dawo, ba abin da ya shafe ka a gasa maka nama ka ci, baka aikin komai ga musulunci, sai dai kaje kana fatawa da ƙarya, to yaushe zaka iya wannan aiki? Zagewa ake wurjanjan, to kai kuma ka riga jikinka ya riga ya zama ga kanan, kai kanka ka zama man shafawa, to yaushe ne zaka iya wannan aiki da ake buƙatar? Sai ka zage ka bi dare, ka dawo ka bi mazajen hadisin ɗaya bayan ɗaya, kana samun wata tangarɗa, sai ka ce to wannan ashe sabani da aka samu tsakanin hadisan nan, to daga nan ne, to wannan illar sai ka hukunta wannan hadisin gwargwadanta,
ko kace wannan illar ta kai da hadisin ya zama munkari, ta iya yiwa ka gano cikin ainihin tarihin, sai ka koma ka biyi sauran da littafai na tarihin mazaji. Me yiwa sai ka je sai ka ga Ibn Abi Hatim ya ce wane din nan, to munkarul hadis, to ce mishi munkarul hadis, tunda ainihin ga mas'ala ta fito karar an ce wannan munkarul hadis. Saboda ne? Saboda yana shan giya. Amma a can wani wurin wasu malaman sun ce a amintacce ne, shikenan sai a ce anan aljarhu muqaddamun ala ta'dil, anan za a gabatar da wannan raunata shi da aka yi, domin wannan jarh din mufassar ne, an fassara me yasa aka ce munkar ne shi, aka ce saboda yana shan giya. To yaya dan giya zai ruwaici hadisi ya saba malaman arziki? Sai a ce to hadisin shi ya zama munkari. Sai aka ce a'a, sai a ce fi hizzihi shay'un, akwai dan magana kadan game da haddar shi. Sai ka ce to wannan hadisi ya zama shadh, dan haka wancan ya zama ma'ruf, ya zama sahihi, dan haka sai a aja daya. Hanyoyin da malamai suke bi kenan. Duk waɗannan matakai guda biyar in suka gagara sai kai at-tawaqquf, sai ka ture waɗannan hadisai gefe guda, sai ka koma ka ci gaba da bincike. Kana cikin haka wata ran wani zai ce alagafata malam, ina hukuncin kaza, me yiwa sai daidai da ɗaya daga cikin hadisan baka isa ka ce ya halatta saboda hadisi kaza ba, ai ga wani can na karo da shi ka kasa yadda zaka aje shi gefe guda. Sai malamai suka ce a irin wannan halin sai dai kai ijtihadi, kace in ka karkata akan haramci ne ka kai saurin cewa haram, dan baka da nasi karara. A to ai ga hadisi ya ce haramun ne karara, sai ya ce to wannan da yace halal ai ka kasa yadda zaka yi da shi. Don haka in ka karkata akan haramci sai ka ce ni kam ina kyamar wannan abu. In ka karkata akan halalci ka kace ai ga hadisi, sai ya ce ai to ga wannan na haramtawa kuma ya ka iya da shi. Sai ka ce to la ba asbabu lafi. Shi yasa haka malaman suke aikin su. Kai wa kanka adalci. Kama tsikin sakhratul yawma li yuhiha. Aka ce kamar rago ne yaje yana karo da dutse, dan Allah ya kamata a roki ragon nan a ce rago ka tausaya wa dutse, sai a ce rago ka tausaya wa kanka, ka tausaya wa kafanka, dutse bai san abin da kake ba, san da ka miƙe kana magana a cikin addini baka da ilimi, ka tausaya wa kanka, akwai ran da zaka yi jawabi. Duk waɗannan masu maka kabbara su ne maka tafi, suna malami uban malamai, suna rufe ka ba wanda zai sunkuya minti 40 ko 45 a makabartar ne maka addu'a. Yana yi maka minti uku sai ya ce ya malamai ne mu wuce, wato malami ya yi a wuce kai kana da ayyuka nan ku ka riga ka yi wa kanka barna. Allah ya kiyaye. To waɗannan su ne ainihin bayanan insha Allahu ta'ala. Malai ya ce ka duba littafin Al-Itibar na al-Imam al-Hazimi a cikin shafi na 120 zuwa 122. A ƙashin gaskiya wannan littafi ya kamata mutane ainihin su neme shi, tare da cewa lokaci ya ƙure mana, sai gobe ina zo zan ɗan taƙaito bayani.